ilimi garkwar dan adam
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin musulmin ku
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam shirin namu na yau zai duba matsalar ladabtar da yara ne a makarantu lamarin da ya kai ga an dakatar da wata malama a nan birnin Lagos mai suna Stella Nwadugo sai kuma birnin Oxford inda zamu ji sabbin kalmomi da suka samu shiga kundin kamus na turanci da ake kira Oxford Dictionary ci kuwa har da wasu kalmomi na Najeriya
kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin musulmin ku
a makon da ya gabata ne dai hukumomi a jihar Lagos suka dauki matakin kama wata malama mai suna Stella Nwadugo bayan da aka kama ta a faifan bidiyo tana cin zarafin wani yaro dan shekara uku mai suna Abayomi Michael an dauki faifan bidiyo ne ba tare da ta sani ba inda kuma take cin zarafin wannan yaro to ko me ke haifar da irin waɗannan matsaloli tambayar kenan da newa Malam Muhammad Sani wani tsohon malami a Najeriya
gaskiya hukuncin da aka dauka na ji dadin sa amma wato dadan abun shine in zai tafi ya shiga makarantu da yawa da ake irin waɗannan saboda wannan yanzu kaga ai fitowa abun ne da aka sani to matsalar da muke ciki akwai wasu makarantu da ana irin waɗannan wasu ana wanda ma yafi hakan amma iyayen ba su da bakin magana saboda makarantun mafi yawan su na gwamnati ne kuma iyayen ba su da karfi wani lokaci za a ga in sun dauki wani mataki ana iya cire ranka a makaranta kuma ko a su din ma dan ya kasance ya fito ne ya bayyana ba yanda aka iya kuma ga abun an gani a hotuna ana ganin yanda abun ke faruwa kaga ba yanda za a yi makaranta ta ce abun bai faru in har ana bin diddigi ana da wa'anda ke sa ido a al'amura za ka ga abubuwa da yawa sun gyaru a ko'ina to amma yawanci kauda ido da gwamnati ke yi da kuma shugabannin wasu gurare akan wasu abubuwa shi ke kawo abubuwan suka tabarbare har suka zama inda suke
to ta yaya za a magance irin waɗannan matsaloli nan gaba kenan
yanda za a magance waɗannan matsaloli shi ne makarantu kaman yanda wannan suka yi yanzu kaman tunda zamani ya kawo mu kaga ga makarantun da za a iya gwargwado a sa waɗannan kyamarori masu daukan hotuna abin da ke faruwa a cikin azuzuwa kaman kaga ko a jami'o'i yanzu akwai wasu jami'o'i da suna da waɗanda suna duba shugaban malami da fitan malami da me ya koyar da me bai koyar ba to kaga in a ce duk azuzuwa akwai irin waɗannan kyamarori da ke daukan hoton malaman da abin da suke a cikin aji kaga ya zama kamar huma makaranta tana sa maka ido saboda haka dole kai abin da ya dace kuma yanzu a dawo da ikon saka wasu wakilai da za su dinga gewaye azuzuwa suna ganin me yake faruwa ba tare da sun tsawata sun ce ba kai in ka gan su kawai ka san me ya kawo su su duba su ga me kake yi kai kuma in ka san suna nan kaga dole kai abin da ya dace to shine duk inda za a yi irin waɗannan ko a makarantun gwamnatin da muke ganin ba mutane ne za a sa suna dan gewayawa suna dan sanin sunan malami sun san ajin da ya shiga kuma sun kula da me ya faru to shikenan in ka san akwai wanda zai maka kaga dole zaka canja halaye
Malam Muhammad Sani kenan ke sharhi don gane da wannan labari da ya kullo kai a makarantar Christ Methodist School dake karamar hukumar Ikorodu a jihar Lagos lamarin da ya kai ga an dakatar da wata malama to ko mataki masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama suke ganin ya kamata a dauka akan ita wannan malama tambayar kenan da newa Comrade Musa Jika
to ka san abubuwan sun riga sun rikice ko ta ko ida idan ka tsaya ka kalli bangaren makarantu na zamani da kuma makarantu wanda yake ana ce musu islamiya na koyon addini kenan duka ko ina ana samun irin waɗannan abubuwa amma wannan abu ya fi kamari wani lokaci a irin waɗannan makarantu na ilimin zamani kaman wannan mata dai kaga da ta ci zarafin wannan dan karamin yaro wanda yake kaman yana pre-nursery kenan so kaga wani abu ne wanda yake abun takaici kuma abun tada hankali wanda yake a tunaninmu muna zaton iyaye mata su ne ya kamata su fi kowa jin tausayi da kuma jin kai to amma kaga an samu akasin haka saboda haka mu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ba za mu bar wannan matan ba domin ta ci mutuncin shi a matsayin shi na dan adam wanda kuma da ya fi haka ma girma ba ta da iko na cin zarafin shi da duka da sauransu, wanda yake kuma muna gani ya saba ma ka'idoji na abin da ya shafi kare haƙƙin bil'adama na duniya gabaki ɗaya. So wannan wajibi ne a tabbatar da Allah dabtar da ita, an kuma yi hukunci kuma a kanta. To amma kuma dole za mu kalli cewa su malaman da suke karantar da yara irin waɗannan sun samu horo abin da ya shafi kula da ƙananan yara irin waɗannan, koko kawai suna shiga makarantar ne mun rasa aikin yi mun koma malaman makaranta, domin akasarin abubuwan da yake faruwa kenan. Wani bai samu aikin yi bane kawai sai ya koma ya shiga abin da ya shafi koyarwa.
To daga batun neman kawo ƙarshen cin zarafin makaranta a Najeriya, sai kuma birnin London inda zamu leƙa Jami'ar Oxford, inda kamus din na Turanci da ake kira Oxford Dictionary ya fitar da sabbin sunaye ko harufa da ya saka a sabon kamus da ke bibiyan sunaye da kuma kalamai a harsuna daban-daban na duniya. Daga cikin sabbin harufa ko kalmomin da littafin na kamus na bana ya fitar da sun hada da wasu kalmomi yan asalin Najeriya da suka hada da kalmomin Jafa da Agbero da Fowannan da kuma Suya. Akan haka ne na tambayi wani masanin harshen Hausa, Malam Kabir Yusuf, abinda zai ce game da wannan mataki da dictionary na Oxford ya dauka.
To wannan za a ce alama ce ta cewa harshe yana bunƙasa, harshe yana ci gaba. Tunda dama harshe baya bunƙasa sai da sababbin kalmomi ya aro daga can ya aro daga can, sannan harshe zai bunƙasa. Sannan kuma na shigar wasu sababbin kalmomi a kundin kamus na Oxford da aka yi. Kalmomin da suka hada da Jafa, wannan za a ce kalma kamar ta yarbanci ce, kalma Agbero ita ma ta yarbanci ce kamar Jafa, za a ce wato mutum ya fice daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa domin neman na kansa. Agbero kuma kamar a nan ƙasar Hausa mun ce ɗan gargar kenan, wanda su ba karen mota ba amma ɗan gargar suna taimakawa karen mota wajen jawo musu fasinjoji. To kaga wannan za a ce harshen yana ci gaba kenan. Sannan kuma aka zo kalmar Suya, wanda Suya ita za a ce asalin ta kalmar Hausa ce, wanda su kuma kudancin Najeriya suka dauke ta a matsayin nama, suka dauke ta a matsayin tsire ko balangu. Wannan zan ce kamar ya taso ya samo asali ne game da mahautan mu masar da nama, kamar tsire zaka ji suna cewa Suya barin gashi. To daga Suya barin gashi nake ganin wannan sunar Suya din ya samo asali daga kasar Hausa zuwa kudu. Suka dauka cewa duk wani nama in dai Bahaushe ne zai siyar, ko su ma suna irin sa ma suna siyarwa. Kamar misali kirishi su koi Suya ne, balangu Suya ne, tsire Suya ne a kudancin Najeriya. Saboda haka shigar waɗannan kalmomi zuwa kundin wato zuwa wannan kamusin na Oxford da aka yi zan ce ba karamin cigaba bane ga harshen Hausa da kuma sauran harsunan Najeriya. Wannan kuma yana cewa harshen Hausa yana bunƙasa, yana kuma tafiya da zamani.
To wannan kenan a madadin lokacin wanda suka taimaka wajen hada wannan shiri da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin, Julie Leder Gresham naku babin gida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
An hakika ba da tangarda ba, kalji marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayin mushinku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa,